Saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai da Sargana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Aula
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kanar alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau maganar kenan.
Haka yake masu sauraron mu, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da ƙwararren likita akan batun namu na yau. Sannan za mu ziyarci filin mu na ƙwalama.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Lokaci ma za mu karsa ya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da ƙwararren likita Binta Gariki.
Mai sauraron bakanmu da zaki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Dr. Tasir Ibrahim, wato daraktan asibitin Sultan da ke Kaduna. Yau za mu tattauna ne akan matsalar nan ta kumburin ma'ajiyar ƙwan halittar ɗiyamace, wanda yake kawo matsaloli da kuma canzawar halitta. Dokta, barka da zuwa filin namu.
Barkanmu dai a jaminta.
To, PCOS kamar yadda ku masana kiwon lafiya kuke kiran shi wannan ciwo ko kuma in ce larura, shin likita menene shi wannan ciwo ko kuma in ce shi wannan larura?
To, alhamdulillah, kamar yadda kika gabatar a shimfidar wannan shiri, wannan larura ce da ta shafi matsalar sinadarin ɗiyamace na halitta da ke zuwa tun daga kwakwalwarta ya taho ya diga zuwa ma'ajiyar kwanta. To, ita ɗiyamace tana da waɗannan sinadarai da suke aiki kaman agogo lokaci zuwa lokaci, don haka mace wadda ba ta da matsala takan iya kiyaye ma sati da za ta ce kila zuwa gobe zan ga al'adata, kila zuwa cikin satin nan ina zaton, saboda abun baya mata wasa. Akwai wannan jituwar agogo nata wanda tun daga kwakwalwa, abinda muke cema hypothalamo pituitary gonadal axis, ma'ana daga kwakwalwa ya gangaro ya zo yana isar da sako kaman kalaurawa zuwa ga ma'ajiyar kwanta. A lokaci yayi kwai ya ginu mahaifarta ta shirya shimfidar, ko in za a samu ciki za a samu da, wanda kuma bayan in ba a samu ba sai kai jinin al'ada. To, wannan jituwa a tsare ta a halittar ɗiyamace. To, idan aka samu karkata ko rikicewar wannan tsari, shi kan haifar da wannan larura da mukan kira polycystic ovarian syndrome, wanda daga cikin shahararren abun shine canzawa a ita halittar ma'ajiyar kwan, wanda akan kan iya samar da kumburi ko kuma wasu jakunkuna, wanda duk da cewa akan samu larurar kumburin ma'ajiyar kwan wadda bata shafi wannan polycystic ovarian syndrome ba, domin akan iya samun ciwon daji mai zaman kanshi ko kuma larurar jakunkunan ba tare da rikicewar waɗancan sinadarai da na fara magana akan su ba. Waɗannan sinadarai kun ba su rikice ba, kuma aka samu kananan jakunkuna a ma'ajiyar kwan, za su yi kaman yanda abun hurawan balambalan din yara yakan yi, shi muke kira cystic. Duk abin da ya zama yayi kaman balambalan da ruwa a ciki shi muke kira cystic, so aka ce polycystic, ma'ana waɗannan jakunkuna da yawa, ovarian syndrome da ya shafi ma'ajiyar kwai,
wato sun cika
ma'ajiyar kwan, haka za su zama zukun-zukun kamar yadda za a ga yadda halittar inibi yake grams kenan. To yadda ake gani inibin nan ɗan jakunkuna a cikin kushabu daya, to haka ita ma'ajiyar kwai kan zama da kumbura a wannan yanayi. To amma babban abu shine ba ma kumburin naka ba, domin in kumburin ne kadai ana kiran shi polycystic ovary, ma'ana wannan ma'ajiyar kwai ya zama ta shahara a waɗannan jakunkuna. In ba a samu rikicewa waɗancan sinadarai ba, to ba a dore wannan syndrome ɗin da ake cewa polycystic ovarian syndrome ko PCOS. Amma in aka samu rikicewar waɗancan sinadarai wanda kuma a haɗe da wannan kumburi na jakunkuna da ake samu, to an samu wannan larura, shine abin da ake kira wannan polycystic ovarian syndrome.
To likita, me yasa sai mata ne suke tare da wannan ciwo na polycystic ovarian syndrome, wato kumburin
mahaifa? Abin da yake faruwa ai namiji ba shi da ma'ajiyar kwai, namiji ba shi da kwai,
shi namiji ba
kwai ne nashi ba. Ita mace tun lokacin halitta take zuwa duniya da kwayayenta, waɗannan kwayaye su ne adadin yara da za ta haifa a rayuwa, wanda duk wata daga cikin waɗannan kwayaye za su fara tasowa suna ruruwa domin samun dacewa da shi kuma maniyin namiji, wanda shi kuma namiji maniyi gare shi, shi kuma namiji maniyin shi kera shi ake sababbi ake kerawa, ba yana da su a ajiye bane.
Ba kamar na mace
ba, mace ita tana da kwayayenta, tunda aka haifi ta mace tana zuwa da ajiyayyun kwayayenta. In lokaci yayi ne za su fara haɓaka daga lokacin da ta kai shekarun balaga, daga lokacin ne za ta fara jinin al'ada. Shi ko namiji lokacin da ya kai balaga, to lokacin ne zai shi kuma fara tsere sababbin halittun DNA ko da muke kira cells na maniyi, wanda shi kwan mace in ya rika sai ya fito daga wannan ma'ajiyar kwai shine ovary, sai ya shiga cikin bututun da zai kawo shi zuwa ga mahaifa. To anan ne shi kuma maniyin ɗan namiji zai taho doguwar tafiya, suna tsiri su taho su yo sama, sai su zo har cikin wannan bututu, sai su haɗu da girkakken kwan mace da yake aje. To idan an samu wannan dacewa, ciki ya samu kenan, wanda haka zai tafi sai kuma yaje ya samu gurbi ya zauna cikin mahaifa. To amma abin da yake faruwa a waɗancan sinadarai da zan yi magana a kansu, sinadarai ne da akwai su a mace, akwai su a namiji. To amma
hormones
kenan, yawa su ne Bature ke ce ma hormones. To su waɗannan hormones akwai su a ɗiya mace, akwai su a ɗa namiji. To abinda ke faruwa, hauhawar na namiji daban a sinadaran shi, hauhawar na ɗiya mace daban. Misali, in aka ɗauki sinadarin testosterone, wannan testosterone shi ne daga cikin halittar androgen, wanda shi kuma ya fi hauhawa ga ɗa namiji. Hauhawa ga ɗa namiji a ƙa'idar kenan, wanda yana da alaƙa da karsashi da kuzari da sauran su, da su gemu da ɗa namiji ke yi, wanda ba siffa bane na ɗiya mace. To idan aka samu wancan polycystic ovarian syndrome, to akan ga hauhawar irin waɗancan sinadarai na namiji wanda bai kamata a jikin mace, wanda bai kamata ya hauhawa ba ya kai wannan mataki irin na namiji. Duk da ita tana da kwanta, tana da ma'ajiyar kwan, to amma sai ta samu hauhawar irin waɗancan sinadarai na ɗa namiji, sai ya zama mace za a ganta da siffa irin na namiji, ta yi gaba-gaba irin na namiji, tana da gemu haka, da su gashin baki da sauransu, shi muke kira hirsutism. Za ki ga ta yi irin kurajen pimples ɗin nan sun shaharan mata kamar namiji. To irin waɗannan su muke kira virilization, ma'ana ta canza ko ɓangaren samun gemu ga ɗiya mace, wanda muke ce ma hirsutism, shi ne ta samu siffa irin na namiji domin rashin jituwar waɗancan sinadarai, wanda tun daga ƙwaƙwalwa zuwa ita ma'ajiyar kwai.
To nake meke kawo shi wannan ainihin larura tun farko?
To alhamdulillah, bincike yana ta wakana a me ke assasa irin wannan matsala. To amma abinda aka fi tantancewa shine kasancewa ya mace shine al'amari na farko. Sannan bayan kasancewa ya mace, wani san dalili da na ce rashin jituwa da ta kan faru haka kurun, musamman in akwai yanayi na irin su kiba ga ya mace, an fi ganin haka waɗanda suka tare kisi a jikinsu ko kuma gado na kiban kanshi, an fi ganin samun shaharar irin wannan larura fiye da waɗanda ba su da irin wannan. To sai a samu wannan rashin jituwa ya zama suna fitar da waɗancan sinadarai wanda su kuma waɗancan sinadarai suna da tasiri akan tsarin al'adar biya macen, don haka za ta samu rashin jituwa a yanayin yin al'adarta, ya zama ko dai ba ta yi gaba ɗaya abin da muke cewa amenorrhea, ya zama ba ta samun al'ada ki ga mace ta yi wata 6 shekara ɗaya ta ce ba ta ga jinin al'ada ba, ko kuma tana yin al'adar amma kuma ba ta ma sakin kwai, shi muke ce ma an ovulatory cycle, wanda faruwan hakan zai sa ba za ta samu juna biyu ba, shi yake sa gashi tana al'adan amma an ovulatory cycle ne, ba ta sakin kwai, al'adan kawai take yi. So irin wannan yakan sa ya zama ta samu abin da muke ce ma rashin samun haihuwa, shi ne infertility. Hakan kan haifar da matsaloli a gare ta da dama, wanda hatta yanda take safarta abinci da sauransu tana iya samun matsalar su ciwon siga, su hawan jini, su matsala wajen baccinta da su minshari da rashin samun bacci isasshe da shakewa wajen baccin, duk waɗannan matsaloli ne da suka shahara ga iya mace da take da irin wannan matsala.
Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
Likita, menene alamomin samuwar cutar, misali tun yaro na karami ana iya ganewa?
Da wuya a tantance matsalar ga yarinya da bata kai lokacin balaga ba, tunda manyan misalai da akan iya zubawa su ne samun matsalar al'ada din ita kanta, wannan canji a ga fitowar su gemu ga iya mace, ko kuma yawanci siffar gashin jiki wanda ba kasafai za a ga kila mace da irin su gashin kirji ba, wanda su fani na ɗa namiji, wanda kila a ga kafaɗinta nan duk sun canza sun yi irin na ɗa namiji, da irin wannan da fashewar murya ɗin ya ga irin na ɗa namiji, ko kuma irin waɗannan kuraje da muke ce ma pimples haka, to kusan an fi gani daga sanda aka kai matakin fara al'ada ga iya mace. To amma ana iya ɗora fargaba da tsoro in aka ga yanayi na yanda iya mace kan fashe ta fara kiba tun tana karama haka a lokacin ta.
So likitan, yanayin abincinmu yana da tasiri ko kuma wani nasaba da wani larura?
Hakika yana da matukar tasiri ga wannan larura, don haka daga cikin tsari na kulama shine yanayin cima. Yanayin cima yana da matukar tasiri wajen kula da wannan larura, domin yanzu a zamanance mun koma cin abin da ake ce ma refined food, ma'ana kaya irin na kwalama, wanda kila kuma bayan da masara ce za a kai, ko dawa ce za a kai, ko gero ne za a sha koko, da yanzu an koma maimakon shan irin wannan sai dai a sha custard wanda an tace shi kayan kanti. Ba irin disadin nan, wanda disadin nan tana da matukar fa'ida ga jiki. Yanzu ko kaya ne na kwalama, kila da daddare za ki ga mace ta tsaya shawarma ne za ta ci ta kwanta, ta hada da lemun kwalba ko an hada mata wasu susala da wasu manko da to duk irin waɗannan an bar can da za a ci dasa ko a ci su masara ko kuma ya zama akwai ganye a yanayin kwadan abinci da sauransu to komawa kan irin waɗannan shi ma da kayan zaki da sauran dangin su to duk suna da tasiri a habbaka na irin wannan sufa da kuma samar da wancan masala
to ita wannan larura ta kumburin ma'ajiyar ruwan iya mace din shin larura ce wanda za a iya magance ta ko kuma saukin tafiyarwa
eh ana kula da ita matuka matakin farko shine za a zaburar da ita kan shima da dabi'a bisa al'ada misali zama wuri daya ba a katabus yana da matukar matsala ga iyamace
wato motsa jiki ma
motsa jiki sosai misali a zamanin shi ila yar gata ce ta zo da safe in ta tashi da tayi wanka ila tana da ma'aikaciya ta hada mata abun kari ta kai mata table sai dai ta zauna ta ci tana gamawa sai ta dawo kan kujera ta lankwashe kafa ta kunna TV ko ta rungumi waya ta fara lasalace zuwa rana sai dai ta bada order ta ci abu kaza take son ci to dole ce ta habbaka tana cika ila da yamma mai gida ya dawo ta ce mai ai yau ni fita muke ji wuri kaza akwai kaza kala kaza ita za a je a ci a sha to irin wannan ba motsa jiki hatta ga ma'aikata wanda ma'aikatan office ne wanda da sun je office sun samu kujera kenan sun zauna ba a mikewa ba a kai kawo to duk haka na da matsala ba a exercise motsa jiki kenan tun daga kan irin wannan sannan shi ma irin su ganyayyaki ba a yi maimakon a sha kayan marmari na zahiri irin su lemu ayaba kankana mangwaro gwaiba na zahiri sai a koma a sai dai a sha inibi na kwalba ko na gwangwani a sha kaya waɗannan na kwalba na roba ko na kwali
so waɗannan suna
da matsala a jiki
suna iya kuma haifar da
rikewar ai za su bunƙasa ma'ajiyar kitse da wannan kumburin jiki wanda shi ke zuwa ya lalata wannan jituwa na sinadaran da ke zuwa tun daga kwalba suna sartuwa ga ita ma'ajiyar kwai suna samar da sinadarai yanda ya kamata
to likita a wasu al'adun wayansu daga cikin irin waɗannan matan ana ganin su kaman mata ne masu baiwa ya Allah a ce a ko a kira su filan masu maita ko kaman magashi sa take da gemu ko kuma abinta kaman idan ta yi addu'a ko wani abu za a iya samun biyan bukata menene mahangar kimiyya akan wannan
to alhamdulillah a shi ko da shi ai akan ce karamin sani kukuni to rashin sani kan sa mutane su jefa wasu zato ko wasu kalmomi ga wasu irin al'umma ba tare da fahimtar me ya kawo haka ba akwai kasashe da muka sani suna bijirowa da neman kan irin fararen mutanen nan da ake ce ma albino wanda suna ganin akwai wata dacewa da in suka same su amma mu a kimiyyance mun san matsala ne na sinadarin melanin da fatar su ba ta da shi shi yasa suke zama haka to ba abun mamaki bane in a wasu al'adu saboda rashin sani sun wurga irin wannan amma waɗannan mutane ne na hakika na zahiri ba su da wani karin tasiri na wani falala ko rashin shi ko kuma wani tasiri na iya cutarwa kamar su kambun bakan ba su da ko daya matsala ce sananna ta zahiri da suke da shi wanda kuma a kimiyyance a likitance a asibitance akwai matakai tun daga shawarwari zuwa magunguna har zuwa operation na aikin tiyata na fida da aka yi don a samar musu lafiya
da dama tambayata ta gaba shine akan yanda za a samu maslaha musamman ga matsalar rashin haihuwa inda kake cewa za a iya yiwa macen da take da irin wannan ciwon tana iya yin al'ada ba tare da ta saki kwai ba ana iya gyara wannan al'amar
shaka babu da yawan su akwai matakai kamar yanda nace a koda yaushe akan bi matakin kamun dora magani shine muke kira non pharmacologic management ma'ana farko za a bata shawarwari a dubi rayuwarta ya kike kaza meye aikin ki in kina aikin office ne da kin je shikenan kin zauna za a ba ki shawari duk bayan minti kaza ya kamata ki dan miƙe ki dan kai kawo kamun ki dawo ki zauna dan haka ma yanzu a tsari na zamani ana kokarin kawo irin tsari ko da na'urar computer ne mutum ke amfani da ita za a kawo wanda zai iya dagawa yana sayi yana aiki da ita saboda shi zama guri ɗaya cutarwa ne za a kawo shawarwari kan jimaya za ta ci ne za ta guji ci ta yanda za ta tsara wannan fatar shine ta rage kiba to idan ta rage
mataki
na farko mataki na biyu za a kai kan magunguna da za a yi kokari a seta agogon al'adarta ya zama al'adarta na zuwa akai-akai yanda ya kamata mataki na uku za a zo kan magani da za a bata da zai zagurar da ma'ajiyar kwan ya zama tana sakin kwai yana tahowa to idan an kai wannan mataki zai zama kwan kan shi yana tahowa to idan kuma kumburin ya zama ya kai wani mataki na abin nan hakan kai matakin da za a yi aiki ma'ana surgery ko operation da za a rage girman yawan su domin a samu jituwa a al'amuran da sannan idan aka yi awon su wadancan sinadaran hormones kenan aka ga wanda ya hau fiye da misali za a dora magani da zai rage tasirin yawan shi da kuma rage karfin shi a jiki domin su ma a tsakanin su sukan iya samar da matsalar rashin haihuwa
to likita wani shawara kake da shi ga mata masu dauke da shi wannan larura da kuma sauran masu sauraro
ga masu sauraro su ji tsoron Allah wannan al'amari ne na ilimi sananne su daina dora wani zato mummuna ga masu irin wannan suba ma'ana su ce mayu ne kambun baka ne abun tsoro ne a'a ba su da wannan bayan nan su masu wannan larura su sani ba abun kunya bane su gabatar da kansu ga asibitoci su ga likitoci kwararru a wannan fanni wanda za a zuba bincike a hankali mataki-mataki bisa hakuri irin wannan lamari ba abu bane da za a je yau gobe an cimma abinda ake nema a'a ko da maganin kanshi yakan iya dauka wata uku kamun ya seta wadancan sinadarai kamun a fara samun jituwa kamun a kai mataki na gaba abu ne da za a je bisa hakuri wanda in an yi hakuri an bi mataki-mataki insha Allah bisa tsarin asibiti za a cimma bukatar da ake nema
to likitan mun gode
to masha Allah
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu bai sama Allah ya taimake su likita bokan turai amai da niya sosai nace aga da likita bokan turai amai da niya sosai saka da likitoci badan kudi sike ba badan kudi sike ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan su cece rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
kilarmu a gana Hawwa'u Abdulkarim yon pioneer ta tattauna da bako da ta gayyato mana
Assalamu alaikum ashirinmu na kwalama har layu mun gayyato Hajiya Hafsa Kadiri English yau ta shigo mana da wani sabon salo da yanda ake sarrafa kubewa zuwa ga miya daban-daban
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to wassalamu mu muna muku barka da waraka da saki saduwa da ku a Voice of America bangaren kwalama ko to kamar yanda yar uwa ta Hajiya Hawwa Yonfania ta tambaya gaskiya shi kubewa muna da shi miya daban-daban akwai wanda ake ce masa apo awomi wato kana nikawa ka zuba kana markadawa ka zuba akwai emomi flo duka wayannan kalbomi na ankarawa ne
na gana
sannan kuma akwai farin miyan kubewa to da farko shi apo awomi nan da ake yi watan zaki kaman daki miyan karakara ne wasu kaman ki dora ki wanke tumatirin ki wasu kuma wasa tumatir kin yake samu tumatir kaman guda biyu da albasan ki babba daya da attarugun ki ja da farko dai in kina so kin yake da gasasshen kifi kina so kuma kin yake da danyen kifi kina so kuma kin yake da nama duka ya danganta ga yanda zaki yi da shi mu dai bar mu doko gasasshen kifin mu wato idan kin samu gasasshen kifi muna da su irin su puku da sauransu. Farko shi dai albasan da ake wanki, da ake bare ki cire fatan da ke bakin ba jikin shi wato dattin kenan, da shi tumatirin ki wanki da attarugun ki, sai ki hada ki dora a wuta, ki samu tukunyan ki mai kyau ki dora a wuta. To idan kin dora a wuta riya da fu sosai, sai ki hada ki markada. Idan kika markada sai ki saki dora a wuta, sai ki samu kube wanki, in kwaya shida ne, kwaya bakwai ne, yanda dai kike son yayyauke, sai ki cicire wato shi kan ki yada shi, ki wanke da farko. Idan kin wanke sai ki cicire kan, sai ki zuba cikin wannan miya da kika dora a wuta, sannan ki wanke kifin ki, kin gyara ki dora a wuta, ki kara cikin miya. To shi kube wannan zaki ba miyan na da huwa kube wannan, kika ga yayi taushi, sai ki kwashe kubewa, sai ki sa har wa yau cikin wannan asanka.
Sai ki amfani da blender.
To ki yake amfani da blender saboda yanzu ki markada, sai ki zuba a cikin miya, ki sa su sinadarin ki na dandano da gishiri, shine wato aikin ga abonnan, kina markadawa sai ki zuba wannan kube wannan. Wato kin ga wannan miya a bawo ne, kika samu sakwara da shi, sakwaran rogo ne, sakwaran doya ne, kin ci da shi. Kin gane? Sannan kuma hawa yau
shi kubewa.
Farin kubewan da wasu suke yin shi, kin ga sun iya kamar shi tumatirin da albasan da barkono, kin san dai kubewa bai cika son tumatiri da yawa ba, ko dan kwaya biyu ki ne, sai ki dafa. Idan ki dafa ki markada
shi tumatirin, zaki dafa
da tumatirin da albasan da barkono duka zaki hada ki dora wuta. Idan ya dahu har ila yau in nama zaki amfani da shi, dama kin tafasa nama, in kifi ne to kin gane. Kin ga idan kika shi ma ya dahu, she shi kubewan wasu suna yanyankawa, in sun yanyanka shi su zuba cikin shi miyan da ke kan wutan, su dan sa masa dan kanwa kadan, wasu ma har su doki wato ganyen ayoyo su dan yanka kadan, su wanke su zuba, ko ganyen gauta su hada a kai. Kin gane? Shi kuma farin kube wanki kenan, kin yi kici da kowane abinci, tuwo ne, tuwon gari ne, wasu ma har da tuwon shinkafa. To kin ga yaren Ghana muna da wani abu da ake dodon kodi, katantanwa, suna iya sa ciki
katantanwa.
Dodon kodi, sannan akwai crab, kaguwan kuma daban-daban ne. Kin gane? Suna iya shi ma a wanke a sa cikin wannan kubewa, duka wannan miya farin kubewa kuma kenan. To sai mu zo na uku, wanda ake ce ma emmo mi flo dage-dagen kubewa. Wato shi wannan dage-dagen kubewa, in kika samu, kin samu kubewa, ki samu gauta farin na. To idan kika samu kubewa, da farko kafin yi ki, kin samu tumatirin ki, albasan ki, attarugun ki, in kifi ne, in nama ne, da zaki da shi duka, shi kuma kin dora manja ko farin mai ne kike son ki da shi. Idan yayi zafi sai ki zuba albasan ki, sannan ki zo ki zuba tumatirin ki, ki zuba attarugun ki, ki zuba kifin ki, ki bari ya ta tafasa, zaki shi kaman dage-dage. To shi kubewan, in kika yanke kan, zaki bare ciki, sai ki cire iyan nan da ke ciki, ya'yan nan da ke cikin kubewan, zaki fidda su ciki. Idan kika fidda, sannan ki zo ki yanyanka kubewan.
Wato shi wannan
shekin barin sakiya,
sai ki cire ya'yan kap
shekin yanyanka. Haka kazalika shi gautan
yalo,
zaki wanke sheki yanke bisa sheki bari, amma shi ba cire daya. To idan dage-dage ki, wannan ke ki sa mai tumatir, dan zaki yi shi kaman dage-dage ne, ba ruwa-ruwa da. Idan dage-dage ki ya dau nuna yana nuna, sheki kin yanyanka shi gautan
yalo,
sheki zuba cikin dage-dage, da kin zuba ciki ya dau nuna, ki sa shi kuma kubewa duka, sheki hada ya nuna shi kenan. Shi ma kin ga ko shinkafa da ke ci, tuwon shinkafa ne, duka zaki ya ci, en wami flo kenan, ana ya ci da shinkafa,
ana ya ci da shinkafa
warai.
Shi wato saboda sakiyar kubewan da aka ce ba zai yi yauki,
ba sa mai kanwa, su wa'ancan nan skin sa kanwa, amma ko shi akwawo min ba sa kanwa, amma shi farmiyan farin kubewan nan da nace kin kara ganye, shi ana sa kanwa. Shi kuma wannan en wami flo ba sa mai kanwa, don ba ki son yayi yauki, ba ki yanka kubewan kuma kanana, zaki shi dan yi girma, kina gani ciki insha Allah.
Masha Allah, kun ji miyan Ghana. A nan za mu kawo karshen shirin kwalama. Ni Hawa Abdul Karim Yonfani na gabatar, babbar bako mu ita ce Hajiya Hafsa Kadiri English.
Masu sauraron mu, alin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Leather Expression, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Amina Buhari Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.